الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عيد وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ديا دا تريه دا أربعين دا بقوي wanda yazo daidai da 18 ga watan 2 a Gregorian calendar 2026 muka taro a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da kenan kan titin mai tama Yusuf Sule a nan anguwar Bolari a nan cikin fadar jihar Gombe dan ci gaba da tarjumar ma'anonin alqur'ani mai girma da muka saba gabatarwa duk shekara cikin iyawar Allah da alherinsa da falalarsa da ni'ima irin tasa Allah ya sake azurta mu da dawowa wannan shekara ya bar mu da ranmu da lafiyar mu ya ƙara ara mana lokaci domin dorawa akan wannan aikin alheri muna addu'a subhanahu wata'ala ya ci gaba da buda mana cikin yalwarsa da falalarsa da alherinsa da lokaci da dama da kuma ƙarin gwiwa da ƙarin imani wajen gudanar da aikace-aikace na alkhairi irin waɗannan sannan idan Allah ya azurta mu da damar zuwa lokaci irin wannan da aikin sa to muna roƙonsa kuma idan mun yi Allah ya karba aikin da muka yi ya sa wannan aiki ya zamanto hujja a gare mu ba hujja a kayin mu ba kuma ya sa waɗannan ayyuka su zamanto sanadiyar shigar mu aljanna da ni da ku baki ɗaya kamar yadda muke ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya sa waɗannan ayyukan su zamanto sanadiyar samun rahmar mu duniya da lahira Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmi ya taimake mu ya kuma ba mu lafiya da imani kamar yadda aka saba muna gabatar da tafsiri a wannan masallaci ko in ce tarjuma bisa tsari kamar haka shine tafsirul qur'ani bil qur'an fassara aya da ayat da ke kama da ita ko da ayat da take tare da ita ko da ayat da take dauke da hukunci irin nata ko kuma da ayar da take ƙara fito da ayar da muka ja ta ƙara bayyana ma'anarta wannan tafsirin malamai suka ce shine mafi ƙololuwa wajen wato fassara alqur'ani bayan wannan muka yi ƙoƙari wajen fassara alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda wannan shine mataki na biyu daga cikin maratibut tafasir ko at-tafsir to wannan shine mataki ne biyu wanda yafi ko wanda yafi daraja bayan na farkon muka yi kokari wajen a lokaci guda mu hada waɗannan tafsirai ko nau'ukan tafsirai guda biyu a lokaci daya sannan bayan wannan muka yi kokari ne tafsiri bi aqwali sahabati wa tabi'ina bi aqwali salaf kenan wato fasara alqur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai har izuwa waɗanda suka sawwaka wannan shi ma nau'i ne na tafsiri wanda malamai suka yi recommending nashi amma malamai suka ce akan so ne a ji fatawar sahabi ko wani malami game da wata aya ko game da wani hadisi yayin da ya zama babu maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan amma in akwai abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama to shi ya kamata a fara gabatar da bayanin sa game da wannan aya sama da kowa a duniya idan Allah da babu a samu annabi ya ce komai ba akan wannan wanda yana da wahala kwarai da gaske to abinda ake dawowa shine mai sahabbai suka ce idan akwai maganar sahabbai game da wata aya ko game da wani hukunci to ba daidai bane a tsallake maganar su a dauko maganar wani malami a fassara wannan aya ko wannan magana to idan Allah liba ne ba a samu maganganun sahabbai ko fatawoyin sahabbai ko fassarorin sahabbai ba to anan ne ake gangarowa a dawo kan tabi'ai sai a dauko maganganun su sai a fassara idan so samu ne mai tafsiri ya hada waɗannan bangarorin guda uku a lokacin tafsirin sa wanda gaskiya alhamdulillah littafin da muke amfani da shi shine sahihu tafsir ibn kathir na babban malami mustafa ibn al-adawi Allah ya masa rahama ya saka masa da alkhairi yayi kokari matuka gaya wajen kalar waɗannan tafsiran guda uku ya hada su a lokaci daya wato bayan an ja aya a jawo ayoyin da suke da alaka da ita to sannan a kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan idan akwai wasu abubuwa daga sahabbai a kawo sannan a kawo kan maganar tabi'ai to anan ne kai kuma mai darasi ko mai wa'azi ko mai tafsiri sai ka wajjahar da mutane zuwa ga abin da ke faruwa da su a zamanin su da kai kake magana da su bisa hukuncin da suka shafi waɗannan abubuwa guda huɗu sai ka duba mai mutane suke ciki meye alakar mutane game da wannan ayar da yanzu aka ja menene alakar su game da wannan hadisi meye alakar su game da waɗannan maganganun na sahabbai da tabi'ai to sai a nuna musu me ya kamata su yi based on abin da waɗannan ayoyi da waɗannan maganganun suka wajaha to idan an samu wannan to da izinin Allah tafsiri ya dan samu dan dama-dama da Allah madaukakin sarki da annabi sallallahu alaihi wasallama za su iya wato karbar sa kuma a yi wa mutum sakamako daga gurin Allah Allah ka saka mana gabaki daya ba mu gushe ba muna neman ilimi mu dalibai ne dan haka a karkashin wannan duk abin da aka ji mun fada tun daga farkon tafsirin nan har zuwa karshe to fal ilmu lillah ilimi yana gurin Allah ta iya yiwa mu kuskure ta iya yiwa mu faɗa abin da ba haka yake ba kwata-kwata to muna marabalale da duk wanda ya jiyo wani abu wanda yake na gyara ko ya jiyo wani abu wanda yake ganin kamar ba haka ya kamata ba wanda muna samun malamai da yawa cikin garin nan da ƴan uwa ɗalibai irin mu sukan bibiya a wasu lokuta sukan buga mana waya su mana iktirahi game da wata magana da muka faɗa ko game da wata fassara da muka yi wacce take kan kuskure ko mukan zo nan mu gyara ta domin bahaushe yace gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba ba waɗannan bayin Allah muna ƙara godiya gare su kuma muna ƙara roƙo muna ƙara godo muna neman alfarmar su da su ci gaba da bibiya don Allah kuma idan an ji wani abu kai tsaye ba kai kwance ba a nabbahar da mu in Allah ya da zamu nabbahu kuma zamu zo mu gyara Allah ka gyara mana gaba daya kafin mu danyi maganganu da zamu yi mu kuma fadi surar da zamu tashi zan so ala ramma idan karo mattauba na wasu ayoyi na alqur'ani sannan sai mu danyi wasu nasihu to sannan sai mu fadi kuma in Allah ya da wata sura zamu tashi da izinin Allah kuma wata sura muka kwana a bara saboda ka ala ramma faltatafaddal mashkuran masruran wa ma'juran insha Allah ta'ala
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون
saka da alkhairi a daren haka. To ƴan uwa, kamar yadda na faɗa, yau shine buɗe wannan tafsiri namu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka saba. To amma kamar yadda na ce, za mu ɗan yi wasu nasihu ne a yau, saboda ita ce ranar farko ta iya yiwuwa wasu ba su da labarin yau za a fara, wala Allah wannan karatun na yau shi ne zai sanar da su lalle an fara tafsirin nan. Sannan ta iya yiwuwa a wasu ba su zo da shiri da littattafansu yadda za a buɗe a karanta tare da su ba, ta iya yiwuwa gobe su zo da littafi. Sannan wannan rayuwar tamu wato matuƙa gaya tana buƙatar nasiha da irin yadda lokutanmu suke ainihin wato tafiya ba tare da mun ankara ko mun gane ba. Abinda nake so mu kai hankalinmu zuwa gare shi, ɗazu nake faɗa a gurin buɗe tafsirin shi Al-Ramma Malam Abubakar Suleiman a can Shango Housing Estate, ko mu ce Hashidu Housing Estate na mata. Nake cewa ni dai a iyakacin abinda nake ji a jikina, wallahi kamar jiya ne muka rufe tafsirin nan, yau kuma muka dawo. Ko ku ba ku jin haka? Kamar jiya ne Ramadan ya ƙare muka rufe tafsiri washe gari, yau kenan kuma muka ƙara dawowa yanzu. Saboda yadda lokacinmu ke gudu, lokacinmu ke tafiya, lokacinmu ke fallewa a guje, amma abun takaici shi ne ba ma ankara, ba ma ganewa. Mafi yawancinmu, musamman irina mai rauni, shi ne ba ma ribatan lokacin yana tafiya ba tare da mun ribace shi ta aikin da ya dace ba. Wannan ta sa ya kamata mu yi wa junanmu nasiha game da lokacin nan, ko da kwata minti 25 zuwa 30 ne, ta zamanto mabuɗi ne game da wannan wata da muka shigo, da abin da ya kamata mu yi a cikinsa, kai da ma abin da ya kamata mu yi a bayan wata. Domin shi dama watan ya zo ne ya mana training na abubuwan alheri waɗanda za mu koya, in muka koye su to bayan azumin, bayan wata, to sai aga kuma mun ci gaba da mai da hankali akan waɗannan abubuwa. To shi ne yake nuna wannan wata mu ya zama alheri gare mu. Yasa hadisi ya tabbata kamar yadda mun sha karantawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai hau kan minbari, ya taka matakala farko sai aka ji ya ce amin, taka matakala ta biyu aka ƙara jin ya ce amin, ya taka matakala ta uku haka. Sahabbai bayan an idar da sallah suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, me ye dalilin da ya sa ka taka matakalar farko kai amin, me ya sa ka taka ta biyu kai amin, me ya sa ka taka ta uku? Ya ce matakalar farko da na taka, Jibrilu ne ya zo ya ce Allah ya ce ya yi addu'a, ni kuma na ce amin. Shi ne duk mutumin da ya riski iyayensa guda biyu suna raye, amma bai yi wani aiki dalilinsu ya samu aljanna ba, Allah ya turbuɗe hancinsa a cikin wuta. Jibrilu ya faɗi wannan addu'ar, manzon Allah ya ce amin, Allah kuma ya turo a yi addu'ar. Ku gaya mun ta ya za a yi wannan addu'ar ba ta samu shiga ba. Na biyu ya ce Jibrilu ya ce Allah ya ce duk wanda a gabansa aka ambaci sunana aka ce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai min salati ba, shi ma Allah ya turbuɗe hancinsa a cikin wuta. Jibrilu ya yi addu'a, Annabi ya ce amin. Na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Jibrilu ya ce Allah ya ce na yi addu'a a kan cewa duk wanda Ramadana ya shigo, har Ramadan ɗin nan ya gama, aka gama rububin duk abin da ya kamata na ibadu, na sallah, na karatun Ƙur'ani, na tafsiri, na hadar kyauta, sadaka, ayyukan alheri, amma ya kuskura Ramadan ɗin ya wuce, shi bai iya yin wani abin da Allah zai ce je ka na gafarta ma na ƴanta ka daga wuta ba, shi ma Allah ya turbuɗe hancinsa. manzo Allah yace amin jibril yayin wannan addu'a to kun ga wannan hadisi yana da ban tsoro yayin da mutum ya zama yana amfa yana wato wasa da gamar da Allah ya bashi musamman a cikin mawasimul ibadat lokuta na ibada Ramadan yana daga cikin watanni masu falala da alheri malamai suka ce duk al'ummomi gaba daya an ba su dama su yi azumi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yadda al-ramma ya jawo to amma irin falalar da mu aka ba mu a Ramadan babu wata al'umma da ta samu wannan falala din babu ita wannan mu kadai aka kebe da shi al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu kadai aka yi wa wannan kyauta da wannan falala amma muna wasa da ita saboda haka lokaci jama'a dama ce na san anan wallahi akwai waɗanda wala Allah ana ganin guraben zaman su a bara gurin tafsirin nan amma a bana gurin yana nan wasu ne suka zauna a gurin na san anan akwai waɗanda ana ganin da fuskokin su a bara tare da su ake wannan darussan duka irin madadacin manawa ce Alhaji Hamisu Allah gafarta masa wanda da yana nan da yanzu shi za ku je yana amin mana Allah ya albarka haka ne ko ba haka ba da gurin zaman sa amma yau babu daga cikin manawa ci yana lahira jama'a
wannan ce bana kujera zan samu shin Allah ya
da har kana cewa bana kujera zaka samar to to wannan shine abin da nake tsoro cewa kaina kuma nake tsoro cewa duk wani wanda yake sauraro na cewa rayuwar nan dama ce lokaci ne idan Allah ya baka to kar kai wasa da ita kai kokari ka amfana da ita malamai suka ce daga cikin hikimar da yasa Allah ya ringa rantsuwa da wasu lokuta shine dan a nuna mana muhimmancin su ba wani abu bane irin su al-asr
bismillahir rahmanir rahim
na'am
wal 'asr
yace wal asr ina rantsuwa da al asr shine lokaci zamani ko dai zamanin nan mai yawa ko kuma kada ko wanda ke nesa da yawa ko wanda ke kusa Allah dai yayi rantsuwa da al asr shine lokaci sai yace innal insana lafi khusr dan ka gane Allah yana jan hankalin mu ne game da me utilizing din lokaci me amfani da lokacin mu sai Allah ya ce lalle dan adam yana cikin asara ina ma'ana asara shine yana cikin asaran lokacin shi lokacin nan da Allah ya rantsuwa da shi sai ya ce to ku lalle dan adam in bai kula ba to wallahi zai yi asararsa sai ya ce illal ladina amanu wanda kadai ba sa asaran lokacin su ba sa asaran rayuwar su sune waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aikin kirki wa tawasaw bil haqqi suka yi wa junan su wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabri kuma suka yi wa junan su wasiya da hakuri amma in dai ka fita cikin waɗannan baka cikin waɗannan to Allah ya ce kana cikin asara Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira kamar irin su wadduha ala ramma
bismillahir rahmanir rahim wadduha
Allah ya ce wa duha na rantsa da duha shine hantsi shi ma lokaci ne mai muhimmanci akwai ma salatu sallar da ake ce mata salatu duha sallar hantsi shine rana ta dan fito kadan ta yi dan sama ta bar kan kafan shedan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce kada mu bari wannan lokacin ya wuce ba mu tashi mu kai koda nafila raka'a biyu ba mafi yawancin ta raka'a takwas ce mafi kankantar ta raka'a biyu to kar ka yadda kai wasa ka batta ita ma duka magana ce akan lokaci time utilization yadda ake amfani da lokaci wajen inganta rayuwar duniya da kuma inganta rayuwar lahira za mu zo mu ji maganganun magabata wallahi game da lokaci jama'a da kuma amfani da lokaci ba magana akan addini kadai ba hatta akan harkar rayuwa hatta akan aikin gwamnati hatta akan sana'a wato yin amfani da lokaci da dama na rantsi da Allah ba karamin alheri bane yayin da ya zama barin lokaci ya dinga tafiya sa kai kai wa gai gai ba a yi amfani da shi ba wallahi ba karamar asara bace Allah ya ce wa duha na rantsi da hantsi wallayli idha saja haka da dare lokacin da ya keto ma wadda aka rabbuka wa ma kana ubangijinka bai watsar da kai ba ubangijinka bai kosa da kai ba Allah yana sare da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ma Allah ya rantsuwa da lokaci ne dan a nuna mana Allah ma Allah ya saki tawa wal fajr
bismillahir rahmanir rahim
na
wal fajr wal layalil ashr wash-shafi wal wadr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi
ya isa Allah ma Allah ya ce wal fajr ina rantsuwa da al fajr shi ma lokaci ne lokaci ne ketowar alfajir kuma a lokacin akwai abubuwa muhimmai da ake so mutum yayi irin su rak'atan alfajir irin su zuwa sallar asuba din sallar alfajir din da dai sauran abubuwa ana buƙatar mutum yayi amma muhallin shahi kawai Allah ya rantsuwa ne da alfajir dan ya nuna mana ahammiyatul waqti wa ghatinamu wato ahammiyatul waqti wa ahammiyatu namihi muhimmancin lokaci da kuma muhimmancin ribatan lokaci kar mu bari lokacin mai wuce ba tare da mun amfana da shi ba ka tsara me zaka yi a cikin wannan wata karatun qur'ani zuwa sallar jami'i ka sa wa kanka cewa tun da ramadan din ne ya shigo har ya fita Allah ya yarda tun daga asuba azhar la'asar magarba isha ba za su kubuce maka ba wallahi ko wannan kadai ka tsare in Allah ya yarda ka ribaci wannan watan mai alfarma muqaddara ba kai wata nafila ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu Allah ya ce a cikin hadisul qudusi bawa na bai kusanta gare ni da wani abun da nafi soyuwa gare shi ba sama da abun da na wajabta mar dan haka ko sallolin farilla ka rike wa wuta ko sai da kaga tun da ramadan ya shigo har aka fita bata kubuce ma ba wallahi kari bata ramadana ba a gama da kai ba ka gama da ramadan da izinin Allah to in so samu ƙara da sallolin nafili a same su a jami'i tare da liman kuma ka dinga bari sai an kidar har shafa'i da wutri domin hadisin da ya nuna za a samu fa'idar tarawih yana magana ne akan sai an hada har shafa'i da wutri fa jama shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama hatta yansariful imam ko wanda ni ya tsayu tare da liman har san da liman ya gama ya fita a masallaci to Allah zai masa kaza zai masa kaza zai masa kaza saboda haka karibatu kutuba lahu qiyamul layla za a bashi ladan yayi tsayuwar dare gaba daya dan haka ana so ka tsaya har sai an idar wannan abubuwa duk abubuwa ne na lokaci kuma sai kai tsari yadda zaka ribace shi in baka yi tsari ba haka zai zo duk ya wuce ramadan nawa ya wuce kana ta tafka asara har yanzu baka yi wa kanka fada ba har yanzu baka yi wa kanka izina ba har yanzu ba mai wa kanmu jan kunne cewa bai kamata a ce ramadan nan inne yana zuwa yana wucewa ba zaka ga wani ramadan ya zo yayi sauka biyu wani yayi sauka uku wani yayi biyar ma mana duk kwana uku ya sauke kaga kwana uku sau 30 ko sau 30 sau kwana uku ko goma kenan kaga ya sauka goma akalla wannan annabi ya ce duk mutumin da ya sauke alqur'ani a kasa da kwana uku bai fahimci me ya karanta ba kawai dai yayi karatu amma bai san me ya karanta ba amma ma'ana akalla dai a ce a kwana uku kai sauka idan ya wuce haka babu laifi amma kar ya gaza haka ina fata an gane duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata ka tsara abin da ya shafi wato zuwa domin sauraron maganganun Allah domin ita wannan zuciyar na rantse da Allah da wa'azi take fada kuwa
allazina amanu wa
Allah ya ce allazina amanu kaga masu imani wa tatma innu qulubuhum li dhikrillah zukatansu suna fada kuwa ne da ambaton Allah sai Allah ya ce ana sauraron ka ji maganar yadda take bi dhikrillah tatma innu qulub ku duba asalin larabcin kamata yayi ya zama tatma innu qulub bi dhikrillah amma sai aka yi taqdimu ma haqqahu ta akhir dan a nuna maka duk duniya babu abin da ke nitsar da zuciya in ba ambaton Allah ba na fata an fahimci magana dun a nuna ma duk abin da kake tsammanin zai sa kaka samu nutsuwa wallahi kai kake hangen haka a cikin haka amma wallahi ba za ka same shi ba sai ka rugun su mu cikin al'amarin ambaton Allah da karatun Qur'ani wannan tsari kai wajen wannan wannan duka time utilization ne amfani da lokaci bari mu ji wani babban malami a Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr wanda ya rubuta mana wancan littafi da muke ta'alim din sa akan tauhidi ya rubuta littafi yasa masa min wasaya salafi li shabab daga cikin wasiyoyin da ainihin wato a malamai magabata suka yi ga matasa a ciki ya kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ya fada wa wani mutum yana masa wa'azi annabi yana wa wani wa'azi sai yake masa wannan magana me yake ce masa e fitanin khamsan qabla khamsi karibati biyar kafin biyar su same ka karibati biyar kafin biyar su same ka na farko shababaka qabla haramika kai matashi ne dan shekara 20 25 30 kin tsakaninka da Allah akan temple da layi da tsalle tsalle da kullan kafa anan kake karar da lokacin ka ko kuma ka tsara wa kanka yadda zaka amfani lokacin ka yadda lokacin ka zai maka amfani yadda lokacin ka zai zama mai fa'ida gare ka mai fa'ida ga al'ummar ka mai fa'ida ga lahirarka da duniyar ka annabi ya ce wallahi to karibaci wannan lokaci na samartaka kafin wannan lokacin ya wuce domin idan ya wuce ka tsofa ba za ka iya wasu ayyukan ba kuma za ka yi sha'awar bari ka yi amma wallahi ba za ka iya ba saboda jiki ya yi rauni ƙarfin suwa sun yi laushi komai na jikinka ya kai nika ya yi rugu-rugu don haka ko ka nemi kai wani abu cikin izza da fawa da nishadi wallahi ba za ka iya ba abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasihatika qabla saqamika lafiyarka kafin jinya yanzu haka wasu na can a kwanta a asibiti bara kuma da su aka yi azumin nan garo suke ko ba haka bane dama amma yanzu haka suna can kwanci damar da Allah ya ba su ta kare wani kuma wallahi daga cikin wanda suke kwantan nan daga nan asibiti sai kuma kabari ba zai dawo ba wallahi kawai lokacin sa ne bai gama cika ba yana cika kuma Allah zai ce taho wani yana nan yanzu takaitin sa shine yanzu Ramadan ya shigo wai ba a azumi da shi saboda jinya ta hana shi kai yanzu Allah ya baka dama da wannan lafiya amma kana barar da ita kana banzatar da ita a abin da bai da amfani a abin da ba zai amfane ka ba to wannan ba karamar asara bace Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira abu na uku annabi yace wa ghinaka qabla faqrika ribatu wadatarka kafin talauci yanzu Allah ya wadata ka karibace ta a wannan munasabar zan kawo wannan mutumin da yazo yayi birthday wa ƴaƴansa ya kashe sama da biliyan 1 da miliyan 500 biliyan 1 da miliyan 500 yanzu don Allah wannan ya ribace wadata don Allah wadata bata gama da wannan mutumin ba kuɗi samun su ya zama wa wannan mutumin alheri jama'a wallahi tallahi bai zama masa alheri ba ko miskala zarrace baddi na farko wannan dabi'a ta baddi dabi'a ce ta arna ba dabi'a mu bace ba addini mu bane ba abu ne wanda Allah ya yarda da shi annabi ya yarda da shi ba ba abu ne wanda aka yi domin habaka addini ko bunkasa sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abu ne na raya wata al'ada ta yahudu ko ba haka bane jama'a raya wata dabi'a ta arna ta yahudu wanda ba su da alkibla a duniya balle a lahira su ka zo ka raya dabi'ar su da aqidar su da tunanin irin nasu kuma ka kashe wannan makudan abinda zai baka takeici inda a ce mutumin nan da aka yi ta akan sa malamin suka yi ta maganganu da ya fito ya nuna nadamar sa da cewa gaskiya yayi kuskure a yafe shi kuma zai nemi tuba ga Allah cewa ya kashe kuɗi ba akan yadda ya dace ba wallahi da sai a ce Allah ya yafe masa mu ma mu addu'a Allah ya yafe mana tunda ba wanda bai da kuskure ai ko adaran ma kowa yana nasa kuskuren sai dai mu ce duk Allah ya ji kanmu gaba daya to amma abin takeici ina da bayanan sa na kusan awa daya a YouTube yanzu haka yana kan wayana wanda ya fito yace shi yanzu kashe kuɗi a irin wannan yanayin wa iyalan sa ma yanzu ya fara wallahi tallahi yace kuma in kai ka samu kuɗi zaka duk abin da zaka yi kaje kai da kuɗi shi abin da zai yi da kuɗin su kenan abin takeici shine musulmi ne dan arewacin Najeriya ba kudanci ba kuma sannan ya dauko wani mutum wanda yake tantirin dan iska ne a duk duniyar musulunci da ta kafirci yana daga cikin ƴan iska shine Davido mutumin nan yazo shi yana rungumar matansa da ƴaƴansa ana musu hoto saboda babu kishi dan Allah da annabi yace wa ghinaka qabla faqrika ribatu wadata kafin talauci shi yanzu ya ribatu wadata wallahi bai ribatu wadata ba wadata ba tai rana ba ai inda wadata take rana shine a ganta tana taimakon addinin Allah haka ne ko ba haka ba a ganta tana taimakon musulunci a ganta tana taimakon gajeyyu na rantsi da Allah a cikin familin wannan mutumin ba za a rasa talakawa ba haka ne alarma ko ba haka ba in aka bi tsatson sa a tafi a tafi a tafi har can kasa wallahi zai yi wahala ba a samu talaka ba jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu don Allah da ya dauka ya bawa waɗancan ƴan uwansa don su ma su dan samu sararawa da yazo ya barar da shi anan don Allah wanne yafi wanne yafi na ƴan uwansa shi yafi amma ina yanzu ya barar da shi Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira abu na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa faraga ka kabura shaguleka karibaci faraga lokaci kun ga muhallin shahir ya zo ko lokaci faraga dama kabula shugulika kafin shugulgula na yau da gobe su zo su hana ka yin abin da ya dace gashi kana so kai ina kana so ka karanta qur'ani ina kana so wallahi je muke magana da wani babban mutum yace malam ni fa zan fita daga harkokin nan nace me yasa ranka ya dade yace malam zan yi asarar duniya fa kuma zan yi ta lahira ba ne wasa yace akwai abubuwan da na tsara wallahi sun fi shekara 10 bana barin su amma tun daga shiga ta waɗannan hakokin wallahi na watsar da su yanzu bana iyawa wani sallar dare yace na manta rabona da in tashi ne sallar da daddare karatun qur'ani ina da hizbi da nake yi hafizin qur'ani ne amma Allah ya bashi mutunci ya bashi daraja ta duniya yace amma wallahi yanzu ba zan iya tana ranar da na karanta hizbi na ba kaga lokaci ka ribace shi kafin shugulgula su fado ma ta yadda kana ji kana gani wallahi ga abin da ya kamata kai Allah ba za ka iya yin sa ba Allah ka ba mu iko Allah ka ba mu iko Allah ka kiyaye mu abu na karshe shine wa hayataka qabla mauti annabi yace abu na biyar shine ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta same ka kamar yadda muka faɗa yau akwai waɗanda yanzu ba sa rayuwa tare da mu kuma ba rusu muna tare da su a nan gurin kaga sun ribaci rayuwarsu ta hanyar su zo ayi addini da su zo ayi musulunci da su yau kuma an waye gari ba sa nan sun tafi kuma wallahi ba za su dawo ba haka ni ma zan tafi haka kai ma za ka tafi haka dukkan mu za mu watsi a duniyar nan wallahi za a waye gari dukkan mu nan kawunan mu nan kaf babu ko kwaya dai a doran kasar nan
kullu shay'in na'im illa wallahu
na'am kullu shay'in halikun Allah yace gaba ɗaya komai zai halaka illa wajhahu sai fuskar Allah kai ita ne ba za ta halaka ba ita ce ba za a neme ta a rasa ba amma kowa za a neme shi a rasa lahul hukum ai hukuncin gaba ɗaya na hannun Allah rayawa da kashewa tana gurin sa azurtawa da talautawa tana hannun sa samarwa da rasarwa yana hannun sa lafiya da jinya tana hannun sa talauci da wadata yana hannun sa famal ladhi adhaka wa abka wa man ladhi agna wa aqna wa man ladhi wa madha madaukakin sarki yace lalle shi Allah abu haka shine yake saka dariya wa abuka kuma shi yake sakuka wa annahu amata wa ahya kuma shine wanda yake kashewa shine kuma wanda yake rayawa duk wanda kaga ya mutu ba wanda ya kashe shi sai Allah sai dai wani ya zama sanadi haka ne ko ba haka ba wanda duk kaga yana dariya wani ne ya saka shi dariya sababi amma asali waye ne ya sa shi dariyar Allah wanda ka gani cikin kunci wani hede ya zama sanadin shigar sa kunci amma asali daga saman bakwai waye ne ya doro mar wannan kuncin Allah to ka yadda da wannan to in ka yadda da wannan to ka biye wa Allah ya fi ka biye wa duk wata hayaniya wallahi kar ka yadda ka biye wata hayaniya amma biye wa Allah Allah ka ba mu iko sa'ata ala rabba Allah yace ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim me ya rude ka ne gabarin ubangijinka mai karanci me yasa ka watsar da Allah me yasa ka jefar da Allah ma garraka me ya rude ka me ya ja hankalinka me ya dauke ma hankali gabarin ubangijinka mai karanci allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka wanda shi ya halice ka ya daidaita ka ya biya ma duk wata bukata ya ma duk abin da dan adam yake bukata kai ma aka maka me ya rude ka gamarin wannan wanda ya maka wannan fi ayi suratin ma sha arkabaka cikin mafi kyawun sura mafi kyawun yanayi duk duniya an yi ittifaki hatta masana da ba musulmai ba sun yi ittifaki babu halitta da aka yi a duniya wacce ta kai dan adam tsari ko a dabbobi ba a samu kamar dan adam ba shine fi ayi suratin ma sha arkabaka Allah yace kalla bal tukadzibuna biddini abinda yasa kuka watsar da wannan ni'imomin kun ƙaryatawa addini ne kun ƙaryata musulunci ne imma takdhibul hali imma takdhibul fi'li ko dai halin ku ya nuna kun ƙaryata Allah amma bakin ku bai ƙaryata ba yanayin ku ne ya nuna ba da gaske kuke yi ba ƙarya kuke yi ko kuma da gaske halin ya ƙaryata bakin ma ya ƙaryata Allah ka tsare mu da duka biyun gaba daya ya zama mun ƙaryata Allah a baki kuma mun ƙaryata shi a aikace Allah karka zarrabe mu da wannan masifar ya Allah amma Allah ya ce wallahi abin da ya jawo muku wannan matsalan shine kun ƙaryata ne kalla bal tukadzibuna biddi Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina wallahi kuna da masu kula da harkokinku da shigarku da fitarku duka ka sani wallahi akwai wanda Allah ya wakilta yake kula da shi kiraman katibina manya-manyan masu rubutu game da harkokinku ya'lamuna ma taf'aluna suna aikata duk abin da kuke aikatawa hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yake kama da wancan da muka kammala na Abdullahi dan Abbas annabi yace la tazulu qadama ibn adam yawmal qiyama min inda rabbihi hatta yus'ala an khams dan adam kafarsa ba za ta gushe daga bakin kabarin shi ba manzon Allah yace wallahi sai an mar tambayoyi guda biyar na farko ana umrihi fima afnahu shekarunka kaga har yanzu magana akan lokaci shekarun da Allah ya baka 20 25 30 35 50 55 60 100 ya kai da su
awalam
Allah ya ce a walam nu amirkum shin ba mu ba ku shekaru bane fihi a cikin wannan duniya ma ya tazakkaru fihi man tazakkara ko man ya tazakkar ko man tazakkara wanda mai tunani da wa'azantuwa ya kamata ya wa'azantu da wannan ban ba ku shekarun da ya kamata a ce kun tsaya kun yi wa kanku jara ba waja'akumun nadhiru kuma mai gargadi bai zo muku bane yace ai na ba ku shekaru wanda ya kai a ce kun zauna kun yi tunanin me ya kamata ku yi da su yanzu dan Allah wanda ya shekara 35 zuwa 40 sai bai hankalta ba bai gane ba dan Allah yaje zai gane eh babu ran da zai gane to yanzu ba dan shekara 40 ba ma alaramma dan shekara 65 zuwa 70 ma wani bai gane ba wallahi ma ya tazakkaru fihi man tazakkaran wallahi wani dan shekara 70 din har yanzu bai yi tazakkurun ba to idan dan shekara 70 bai gane ba to ai kaga babu mai ganewa kuma a duniya a ba mai ganewa wallahi sai kadai wanda Allah ya yi wa farada shi kadai zai gane
hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana
الصدق الذي كانوا يوعدون
to wannan shine rayuwar kenan fa wallahi idan an yi abin da ya dace Allah ya saurari mutum in ba ai ba kuma wallahi za a yi asara Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira dan haka yace za a tambaye ka game da lokacin ka ya kai da shi sannan wa an shababihi samartakarka fima ablahu a cikin me ka tsofar da samartaka wannan time na samartaka daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da ka fara gangarawa kamar yadda al-ramma yanzu ya jawo na rantsa da Allah sai an tambaye ka wannan time din ya kai da shi wannan shekarun ya kai da su don Allah ka yi wa kanka tunani yanzu ga wasu nan suna ƙara da shekarun su a TikTok da tsalle da rungumar ƴan mata da ashariya da zagin jama'a da cin mutunci da wane ne anan suka ƙara da shekarun su anan suka ƙara da data su anan suka ƙara da lokacin su ba su da aiki sai dai su hau su yada fasadi su yada barna su yada abubuwa yaran mu su ta kalla suna sha'awar fadawa a wasu lokuta ma wasu suna fadawa shin kai ma anan ka barar da shekaru na samartaka kuma ba sa ganewa wa'azin da duk duniya take musu wallahi ba sa ganewa zaka gansu idan sun tsufa musamman matan cikin su dama ita mace mai rauni ce daga kin zo kin fara shegantaka kina ragwargwabe ba za su jefar da ki sai dai ka ganta ana hira da ita a gidan wani talabijin tana kuka tana cewa yanzu ma haka tana jinya ko magani ba ta samu wanda za ta sha ta warke amma fa a lokacin da take tashi duk Hollywood duk industry ba wacce ake ji da ita in ba ita ba ina kudin da ta samu ina samartakar take da ƴan matantakar ina duk wata halitta da Allah ya mata duk ta ragwargwabe kuma ba akan aikin alheri ba akan aikin banza to wanda ma Allah ya ce maka su ne wanda suka yi nadama suka dawo suna kuka suna cewa za su gyara yanzu sauran rayuwarsu amma wallahi akwai wanda sun shiga bala'i kuma har yanzu ba su gane ba Allah ka sauwake dan haka wa an shababi za a tambaye ka game da samartaka fima ablahu ya ka tsofar da ita wa malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqahu sannan za a tambaye ka game da dukiya ta ina ka samu kuma ta ina ka kashe ka shirya waɗannan tambayoyin abu na biyar wa ma za amila fi ma alima abinda ka sani na ilimi ka iya qur'ani ka iya hadisi ka iya fiqh ka iya tafsiri ka iya kaza duk na ilimin muka ya kai da wannan karatu yau an wayi gari mutane da yawa wallahi barin faɗa muku shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi dama yana da ilimin addini kuma bai watsar da Allah da manzansa ba bai watsar da karatu da karantarwa ba na rantsi da Allah ku taya shi murna ba karamin alheri bane wallahi alramma akwai wadanda yanzu kaga harkokin nan na addini wallahi suna yin sane saboda ba su da kudi wallahi ta ina gaya muku wannan magana akwai wadanda suna yin wadannan harkokin ne dan ba su da naira ranar da duk Allah ya wadata su wallahi duk wata harka ta addini za su watsar da ita akwai su da yawa wani dan aikin gwamnati kawai in ya samu sai dai na karantara islamiyya ko ba haka bane alramma tsakani da Allah ana samu ko ba samu alramma ya turo da wasu episode ne shi yasa kuka ga yana dariya ya turo da wasu episode ne ka san shi alramma shine muka bawa jakadan malaman islamiyya gaba daya an yi gogormaya kuma ana kai har yanzu dan aiki zai samu na naira 135 ya ma yawa 30 ka gani wallahi sai ya daina zuwa islamiyya karantar da qur'ani a ina aiki yanzu ai ya fi karfin ko ba ku gane bane a ya fi karfin ya karantar da qur'ani wannan wace irin asara ce ai duk ni'imar da Allah zai mana in dai zamu bar wannan harkar kada Allah ya bamu wannan ni'imar wallahi wallahi tallahi kar Allah ya bamu ba ma fatan zuwan ta wallahi duk ni'ima duk alheri duk falala to a karkashin wannan harkar take ita ce kan gaba wannan harkar karatu da karantarwa ita ce babba to sannan duk wata ni'ima ta biyo bayan ta amma a ce wai muna jira ne in mun samu mota mai kyau in mun samu gida mai kyau in mun samu abinci mai kyau in mun samu kaza mai kyau shikenan mu watsar da Allah mu watsar da karantar da addini kada Allah ya jarrabe mu da wannan rana
فمثله
كمثل الجلد تحمل عليه الأرض يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص
القصص لعلهم يتفكرون الله يساك على رمى الله يقارى حدا ميكرفي الله يقارى لا شيء لإيماني Allah ya ce watru alaihim naba allazi atainahu ayatina ba su labarin wannan da muka bashi ayoyin mu muka yi masa ni'ima muka yi masa falala muka yi masa alheri na ayoyin mu amma fan salakha minha sai ya zare daga cikin ayoyin ya watsar da ayoyin dan Allah jama'a a cikin ni'imomin da Allah ke wa mutane akwai ni'imomin Allah ya baka haddan alqur'ani da sanin ma'anonin sa akwai ni'ima da ta kai wannan wallahi babu ita sannan waye ka fita daga cikin wannan ni'imar ka je kana kalan wata ni'ima a wani guri kuma kana kalan wani daukaka ko wata daraja a wajen wannan ni'imar to ai asara ta sambawa wanda haka mu kamar da sayyidina Ali yake faɗa radina qismatal jabbari fina ko lana ilmun walil juhali ma mun yadda da kason da Allah yayi a cikin mu Allah ya bamu qur'ani ya bamu ilimin addini daidai gurgudu ya ba wasu kuma dukiya to mun yadda da wannan rabon Allah mun gode ma da wannan rabon Allah ya saka da alheri ya Allah ina fata an fahimta muna godiya ya Allah da wannan ni'ima ina fata an fahimci magana so abinda nake so in kai mu daga karshe wannan yana daga cikin abinda ya kamata mu tsaya mu nazari mu lura da shi Ramadan ya zo jama'a wannan shiri kai Qur'ani sau nawa zaka karanta tarawih tahajjud sadaka kyauta me kawari zaka yi wa alheri da shi wallahi ko kai ko kar kai lokaci zai kure kuma zaka tafi zaka bar dukiya dan haka gara ma ka daure kai abin da ya sauwaka kafin lokaci ya kure Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wannan nasiha ta mu ita ce mabudin tafsirin mu na yau gobe in Allah ya yarda za mu tashi a farkon suratul rum makkiya ce za mu tashi a farkon ta in Allah ya yarda kuma kamar yadda na faɗa abinda Allah madaukakin sarki ya hore mana na ilimi game da tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bil hadith tafsirul qur'ani bi aqwalil ulama was sahaba za mu ci gaba muna addu'a Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka abu na biyu kamar yadda aka sani mukan samu wanda suke turo taimako bari mu fara da su sannan sai mu sanar da gidajen radio da television da za su nuna wannan tafsiri na farko akwai Musa Muhammad ya turo naira 500 akwai Salisu Mu'az Ibrahim ya turo naira 400 akwai Musa Muhammad har ina ya turo naira 1000 akwai Jibrin Hamza ya turo naira 2000 Adamu Isa ya turo naira 1000 abinda muka samu yau total naira 4000 da naira 900 kuma akwai waɗanda suka dinga turo tun bara da aka bada account din nan sun yi ta tura kuɗi sun yi ta tura kuɗi har banan nan har yanzu nan da muke magana akwai wanda yau ma san da suka tura muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ga account number 0052120730 Unity Bank Abubakar Yaya Arabi Foundation zan sake maimaitawa 0052120730 Abubakar Yaya Arabi Foundation a wannan kenan sannan sai gidajen talabijin suka dauki aka dauki nauyi za a saka waɗannan tafsirai na farko akwai bijin FM za su saka daga karfe bijin FM za su saka daga AA kuskure ne baba Ibrahim aka rubuta daga 8 zuwa 9 na yamma ne ba AM bane PM 8 zuwa 9 ma'ana bayan sallar isha daidai wannan lokacin za a saka tafsirin har zuwa abun nan karfe 9 PM sannan sai amana radio wannan na bijin FM Senator Sa'idu Ahmad Alkali ya dauke nauyin sa minister na transport ne yanzu Allah ya saka masa da alkhairi sannan sai amana radio shi kuma daga karfe 12 zuwa karfe 1 na rana PM kenan ko na rana shi kuma wanda ya dauki nauyin sa shine a wannan abun nan wannan accountant general Alhaji Aminu Yuguda Allah ya saka masa da alkhairi daga karfe 12 zuwa karfe 1 sai Progress Radio su kuma daga karfe 1 na dare zuwa karfe 2 wannan sai ƴan uwana aljaru yi akwai masu ji sosai ma akwai masu ji amma aljanu za su kuma da tafsirin nan billahi lillahi ko ya Allahumma Allah ya saka da alheri shi kuma wanda ya dauki nauyi wani bawan Allah ne ni na manta sunan sa sai goban Allah da zan faɗa muku sunan sa wani bai rabe ne Allah ya saka masa da alheri Adebola Akindele ne ko waye ne Allah ya saka masa da alheri daga karfe 1 zuwa karfe 2 sai Captain TV gidan talabijin na Captain su kuma daga karfe 8 su ma zuwa 9 PM wato daidai lokacin da aka sa na bijin ko ake sauraro masu gidan radio to lokacin kuma aka sa na gidan talabijin na Captain shi kuma daga karfe 8 zuwa 9 hima PM shi kuma wanda ya dauki nauyi shine financial secretary na APC na kasa shine Alhaji Honorable Dattuwa Alinkumu Allah ya saka masa da alkhairi sai Africa TV 3 su kuma za su sa daga karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 su yanzu tafsirin su karfe 9 abin nan rabin awa ne ake su za su sa daga karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 an gane Africa TV 3 Allah ya saka musu da alkhairi shi kuma wanda ya dauki nauyi shine wanda ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai Albani TV su kuma za su sa daga karfe 9 zuwa karfe 10 kaga kana gama kallon na Africa TV 3 sai ka koma Albani ko Albani TV karfe 9 zuwa 10 shi kuma wanda ya dauki nauyi baba Ibrahim an samu dan canji game da wannan magana da muka yi an samu canji shi kuma wannan Honorable Bala Bello Tinka Allah ya saka masa da alkhairi shine ya dauki nauyin wannan an gane ko to sai kuma wannan gidan talabijin gidan radio na GMC Gombe Media Corporation su ba su ba mu actual time din ba dan ban riga na gama magana da su ba amma wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Jalaluddin Arabi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna za mu sanar da lokacin sa zuwa gobe in Allah ya yarda to waɗannan dai su ne a takaice akwai waɗanda suka yi mana alƙawarin za su saka dauka idan sun faɗa mana za mu gaya muku lokutan muna addu'a waɗanda suka dauki wannan tafsiri zuwa waɗannan gidajen talabijin da radio Allah ya biya su da aljannar firdausi mu kuma da muka taru domin karantawa da ku da masu sauraro Allah ya hada mu gaba ɗaya rugun su ma mu a cikin jannatul firdausi Allah ya sa aljannar da zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu gobe za mu shiga tafsiri kai tsaye insha Allah ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na'am nastaghfiruka wa natubu ilayka to wani ne ba shi da lafiya ko ke yar wasa ne ba ta lafiya yana so a sa shi addu'a to muna addu'a